sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 7 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudurin dokar kafa hukumar fansho ta 'yan sanda. Za kuma aji cewa jami'in hamayya a jamhuriyar Niger sun dogara da yunkurin tada magoya bayansu daga barci domin ganin sun yi nasara a zaben mutanen da za su wakilci 'yan kasar mazauna kasashen waje a majalisar dokokin kasar. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan cire tallafin man fetur a Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a barkanku da dare da labaran duniya mai karanto su Hawwa Sharif. A yau Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan aukuwar wata fashewa a madatsar ruwan Kakhovka da ke kudancin Ukraine. Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa da gangan aka lalata madatsar ruwan yayin da ya ɗora laifin akan sojojin Rasha, ya kuma zargi Rasha da ƙin taimakawa waɗanda ke zama a yankunan da ke ƙarƙashin ikonta da a yanzu suke fuskantar ambaliyar ruwa. Hukumomin Ukraine sun ce an kwashe mutane sama da 17,000 daga yankunan da ke gabar kogin Dnipro yayin da ambaliyar ruwa ta shafi garuruwa da ƙauyuka kusan 40 a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Ukraine. An kuma kwashe mutane sama da 900 daga yankunan da Rasha ta mamaye. Fiye da jihohin Amurka 12 ne aka fidda sanarwar gargaɗin gurɓatar iska a yau Laraba, yayin da hayaki daga wutar daji da ke ci a gabashin Canada ta ratsa ta yankin kudancin kasar, lamarin da ya haddasa hazo a birnin New York da sauran manyan biranen kasar. Jami'an lafiya a jihohi 15 da suka hada da Vermont, South Carolina da kuma Ohio da Kansas ya wato a yamma maso tsakiyar Amurka sun yi gargadin cewa akwai sinadaran da ke cikin iskar da ka iya gurɓata yanayi su kuma janyo matsalar numfashi ga miliyoyin mazauna yankunan. Shi ma nan birnin Washington yana ƙarƙashin gargaɗin wato na yanayin iskar mai guba a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa. An shawarci jama'a da su rage fita waje, su kuma masu matsalar numfashi su riƙa sa takunkumin rufe hanci da baki wato mask. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne aka yi wa Papa Roma Francis tiyatar cire ƙabar ciki. Wannan ita ce dai rashin lafiya ta bayan nan da ta shafi babban limamin na cocin Katolika ɗan shekaru 86 wanda aka yanke wani ɓangaren hanjinsa a shekaru baya da suka wuce, wato a shekaru biyu da suka wuce. Fadar Vatican ta ce ba a samu wata matsala ba a yayin tiyatar da aka shafa sa'o'i uku ana yi yayin da aka yi wa Papa Roma allurar bacci. Ana da sa ran Papa Roma Francis zai kasance a asibitin Gemelli na kasar Rome nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A wani matakin kariya, an soke duk wani taron jama'a da Papa Roman zai jagoranta har zuwa ranar 18 ga wannan wata da muke ciki, a cewar Fadar Vatican. Duk da dai ba kasafe ake yin tiyatar cire ƙaba cikin gaggawa ba, da alama an yi tiyatar ta Papa Roma ne a cikin gaggawa wadda ta zo kwana ɗaya bayan da Papa Roma ya je asibiti domin yin gwaje-gwaje. Babu shakka dai likitocin Papa Roma na kuma so su ba shi cikakken lokaci domin ya murmure gabanin ya fara wasu tafiye-tafiye da aka tsara zai yi a bazarar bana. A jiya Talata, haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama sun yi gargaɗi game da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a Iran, kuma sun ce lamarin na buƙatar matakin gaggawa na haɗin kai daga ƙasashen duniya. Haɗakar ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Impact Iran mai membobi 11 ta fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa inda ta yi Allah wadai da yawaitar hukuncin kisa da jamhuriyar musulunci ta Iran take aiwatarwa cikin 'yan watannin da suka gabata, ciki har da wanda aka aiwatar kan wasu masu zanga-zangar ƙasar. Ƙungiyar ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hukunta waɗanda ke da alhakin waɗannan kashe-kashe na barkatai. wato ciki hada yin amfani da matakai da kuma takunkumi akan mutane da hukumomi da suke da hannu a lamarin. Sanarwar ta ce Iran na amfani da hukuncin kisa wajen tsorata mutane da kuma karya masu adawa gwiwa biyo bayan zanga-zanga da aka fara a watan Satumban bara a matsayin martani kan mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an tsaron 'yan sanda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ke haraba kammala aikinta, sai gashi ta amince da wata muhimmiyar doka da za ta yi ƙoƙarin sauya rayuwar tsaffin 'yan sanda. Domin kuwa Majalisar ta amince da cire tsaffin 'yan sanda daga hukumar fansho ta ƙasa, wato PENCOM, a mayar da su hukumar fanshon na 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Wannan ƙudurin doka ya bayyana yadda tsarin fansho na 'yan sandan Najeriya ke ƙarƙashin tsarin bayar da gudunmawar fansho ta ƙasa, wato PENCOM, ba kamar yadda sauran hukumomin tsaro suke da nasu hukumar fansho ba. Sanata Elisha Ishaku Abo shi ne ya fara kawo ƙudurin neman a sauya musu tsarin fansho a zauren Majalisar Dattawa. Ya bayyana wa muryar Amurka dalili.
Idan an duba a tsakanin fansho na 'yan sanda da na sojoji, ko kuwa da na DSS, ko kuwa da na DIA, ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama, in ka gani ya sha bamban. Bari in baki misali. Commissioner ɗan sanda ya kai high level almost PAMSEC a Nigeria. Pension nashi 75,000
a wata.
A wata. Sa'annan kuma wayanda suna matsayi ɗaya, wato a girma ɗaya a gwamnati a cikin soja, za gani nashi ya kai miliyon da har da 500,000 miliyon da. Sa'annan nashi 75,000. Menene bambanci a tsakanin su?
Ƙudurin dokar ya samu karɓuwa a Majalisar Dattawa duk da cewa an kwashi lokaci mai tsawo ana kai gauro ana kai mari a kansa. A nan Sanata Dauda Haliru Jika, wanda shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, ya yi bayani.
Abin da za ku ga mun yi ɗan jinkirin fasin ɗin shi, saboda mun tsaya ne mu duba mu ga sauran hukumomi irin wannan wani matsaloli suka samu, wani cigaba suka samu, wani tangarɗa suka samu, duk mu kiyaye shi a cikin wannan tsarin. Shi yasa sai da muka tsaya muka tantance muka tankaɗe muka rereye kafin muka kawo shi ƙwararren Majalisar Dattawa. In kuka duba ma satin da ya wuce, ita kanta kungiyar ma'aikata na majalisa sun fita daga cikin wannan sashi na adashin fansho da ake yi. To shi yasa muka ga cewa 'yan sanda su suka fi kowa cancanta.
Yaya tsofaffin 'yan sanda suka ji da aka amince da dokar kafa musu hukumar fansho nasu? Abubakar Abdullahi Dashe babban jami'i ne da ya aje aiki tun shekara 2008.
Gaskiya abu ne wanda mu tsofaffin 'yan sanda muke murna, har da wanda ma ba su bar aiki ba muke murna kwarai da gaske. Lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon pension din nan. To a sabon pension din nan, wallahi Madina, ni na ritaya da rank din superintendent of police, wato na dara nini uku, ana biya na 30,000. Amma wanda suke tsohon pension suna karɓan 140,000.
Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya yaba da matakin Majalisar Dattawan, inda ya ce tabbatar da gaskiya da adalci wajen biyan fansho zai kara wa ma'aikatan 'yan sandan ƙwarin gwiwa tare da inganta rayuwar waɗanda suka riga suka aje aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Jami'in hamayya a jamhuriyar Nijar sun dukufa da yunkurin tada magoya bayan su daga barci don ganin sun yi nasara a zaben mutanen da za su wakilci 'yan kasar mazauna kasashen waje a Majalisar Dokokin Kasar. Tun a shekarar 2020 ne ya kamata 'yan Nijar mazauna ƙetare su aiko da wakilai a Majalisar Dokoki, sai dai hakan ba ta samu ba sanadiyar annobar COVID-19. Dalilin kenan, bayan la'akari da yadda aka sami lafawar wannan cuta, ya sa hukumar Sene ta buƙaci diaspora su fito rumfunan zaɓe a ranar 18 ga watan nan na Yuni. Wakilin muryar Amurka Yemi Sulaiman Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dubban 'yan Nijar da ke zaune a kasashen waje ne suka yi rajista a albarkacin zaben na ranar 18 ga watan Yulin 2023, wanda kuma ke matsayin na cike gurabe a majalisar rokokin kasar mai mambobi 171. Dalili kenan jam'iyyun adawa suka dage haikan don ganin sun yi galaba a wannan fafatawa da suke dauka da muhimmanci. Jam'iyyar RDR Canji, wacce ke ɗaya daga cikin jam'iyyun da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun 'yan takararsu, ta yi kiran magoya bayanta su zaɓi 'yan takarar madugar jam'iyyun hamayya, wato Model Lumana ta Hamma Ahmadu. Tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammad Usman shi ne shugaban jam'iyyar RDR Canji.
Militantes et militants de RDR Canji de la diaspora, le bureau politique national et moi-même savon compter sur vous.
Yace ya kuma goya bayan jam'iyyar RDR maza da mata mazauna kasashen waje, da ni da uwar jam'iyya mun sani ba wata tantama za ku kadawa 'yan takarar Model Lumana qur'un da za su ba su damar yin nasara a zaben 18 ga watan Yunin 2023. Kamar yadda kuka sani, muna da dadaddiyar hulɗa da wannan jam'iyya, wacce ta kafu a ƙarƙashin turbar amana da yarda da juna, da nufin tabbatar da adalci da gaskiya da haɗa kan 'yan Nijar.
Pour un Niger de justice uni.
Wannan kira da ke zuwa a wani lokacin da yakin neman zaɓe ya kankama, dama ce da RDR Canji ke amfani da ita don yi wa Model Lumana godiya da goyon bayan da ta baiwa Muhammad Usman a zaben da ya zo na biyu a jerin 'yan takarar da suka nemi shugabancin ƙasa a Disambar 2020. Hakan ne yasa RDR Canji aikewa da tawagogi zuwa kasashen waje domin taya Model Lumana neman yardar 'yan diaspora, in ji wani jigo a jam'iyyar RDR Canji Ibrahim Manzo.
Ya kamata ƙwaryar da ta zo ta koma, kuma a Nijar kowa ya san dangantakar Muhammad Usman da Hamma Ahmadu yadda take. Mu duka adawa muke, kuma in kun duba duk shawarwarinmu ɗaya kenan, wajibi ne mu kama wa 'yan jam'iyyar Lumana wanda suke takara a diaspora saboda su samu galaba bisa kan wannan zaɓe da za a yi. Galaba su tamu ce, kuma mun tada tawaga muka yi kashi uku na musamman wanda za su ta yi ƙasashen waje, daga nan Nijar su ta yi su kama ma 'yan Lumana.
Zaben wanda ke matsayin na samar da kujeru biyar na wakilcin majalisar dokokin Nijar zai gudana a ƙasashe 15, waɗanda suka haɗa da 12 na nahiyar Afirka, ƙasashe 2 na Turai sai Amurka. Jami'ar Fayyandar Tarayya mai mulki, wacce ita ma ke fatan ganin ta taka rawar gani a fafatawar ta 18 ga watan Yuni, ta aike da tawaga zuwa kasashen waje a ƙarƙashin jagorancin shugabanta na ƙasa Fumakwai Gado da nufin yakin neman zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu je ga rahoton mu na musamman, ku dan shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. Madalla. Yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda aka gudanar kan yadda aka cire tallafin man fetur a Najeriya. Mustapha Nasir ba tsare gare ka.
Kwanakin baya ne shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ya bada sanarwar cire tallafin mai wanda haka ya yi sanadiyar tashin farashin kayayyaki, tashin farashin sufurin ababen hawa, kayan abinci ko masarufi da dai sauransu. Cire tallafin mai dai ya sanya 'yan kungiyar kwadago na Najeriya suka zaburo suka ce ko dai a mayar da tallafin mai ko kuma su tsunduma yajin aiki. A wani gefe kuma suna tattaunawa da gwamnatin tare da Najeriya don samun mafita, sai dai kotun ma'aikata ta yanke hukuncin dakatar da yajin aikin da aka yi niyyar farawa a yau Laraba, bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta lallaba ta kai karar 'yan kwadagon. Dr. Mansur Abdullahi Kwatarkwashi na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara, masani tattalin arziki ne a Najeriya.
Wato wani tallafi ne da gwamnatin tarayya take ba kamfanoni waɗanda ke shigowa da mai ga ƙasa. Don sun sawo shi a kasuwar mai ta duniya, farashin da suka sawo shi da kuma ɗauko shi da za su yi su kawo shi nan Najeriya. Sai ita gwamnati ta cike masu wannan gidin wanda za su samu in sun zo sun sayar da shi, saboda ita gwamnati tana da ƙayyadadden farashi da ta ce a sayar da mai a nan gida Najeriya. In aka bar 'yan ƙasa suka saye shi da farashin kasuwar duniya zai ɗan yi tsada, zai ɗan masu wahala. To shi ne sai ita gwamnati tarayya sai ta sa wannan tallafin na mai, saboda ta rage ma talakawa da ɗin da za su samu in sun saye shi da wancan farashin. Abu ne wanda yake tun a shekarar 1997 da aka samu tashin farashin mai a kasuwar duniya, sai gwamnatin wata lokaci ta Najeriya ta kawo wannan tsarin na shi tallafin mai, saboda ta rage ma 'yan Najeriya raɗaɗin sayen mai a wancan farashin mai tsada.
To doctor, idan gwamnatin Najeriya na son a samu sauƙi don jama'ar Najeriya, me yasa ba za ta sau man kai tsaye da kanta ba daga waje ta kawo Najeriya?
A'a, ba zai yiwu a ce ita gwamnati ita za ta sau mai da kanta. Ga 'yan kasuwa, duba da irin tsarin na arziki da muke amfani da shi a Najeriya, ai ba tsari bane ba na kwamnatanci, tsari ne na jari hujja. Saboda haka gwamnati ba ta shiga cikin harkokin kasuwanci, a sai dai su 'yan kasuwa in sun sau, sai ita gwamnati take musu wannan gidin, saboda ta sauƙaƙa ma talakawa samu walwala da jin daɗin rayuwa.
Dokta, har yanzu me yasa ita gwamnatin Najeriya ta canza ra'ayi na cewa za ta cire wannan kuɗin mai?
To cire kuɗin man nan gaskiyar magana, in ka dubi matsalolin da ke cikin tallafin mai yanzu, cire shi ne mafi alfahari, saboda akwai matsaloli da dama. Na farko dai gwamnati tana kashe kuɗi sosai wurin tallafa ma shi wannan tallafin mai, wanda akwai wasu bangarori na tattalin arziki wanda suna buƙatar waɗannan kuɗin, wanda a cire su daga tallafin mai a tallafa ma waɗannan bangarorin, za a fi samun alfanu da sai kuma ya tasiri ga 'yan Najeriya bisa ga a bar shi wancan gidan. Yanzu in ka duba wannan shekara kaɗai daga watan ɗaya zuwa watan shida, gwamnati ta sa cikin kasafin kuɗin bana ta sa kuɗi naira tiriliyan 3.6 wanda za a yi amfani da su a biya tallafin mai. Gaskiya wannan ya yi yawa. Akwai wasu bangarorin tattalin arziki da ke buƙatar wannan kuɗaɗen. Irin ilimi, in za a tallafa ma ilimi zai kawo cigaba kaɗai a wannan ƙasa. In za a tallafa ma lafiya, in za a tallafa ma harkar noma, duk waɗannan suna buƙatar tallafi sosai. Kuma in ka duba a kasafin kuɗi, abin da ake tallafa musu ɗan kaɗan ne in aka danganta shi da abin da ake tallafin mai. Sannan kuma na biyu, ga shi bashi ya mai ita gwamnatin yawa, kuma mafi yawan bashin nan ana amfani da shi ne a wurin biyan tallafin man nan. Sannan na uku, shi man kan shi in sun shigo da shi nan Najeriya, su kamfanonin da kuma 'yan kasuwar, maimakon su zuba shi a gidajen mai don 'yan Najeriya su sha su amfanu, mafi yawan shi sai a karkata shi a kai shi ƙasashe waɗanda suke makwabtan Najeriya, maimakon mu 'yan Najeriya mu amfani da shi. Zai je sun su sai, kuma in sun je can za su sai da shi da farashin kasuwar duniya ne. Akwai abin nan almundana a ciki, saboda kuɗin karuwa suke. Yanzu in ka duba daga watan June na shekarar da ya wuce, daga watan da yake zuwa watan shida, abinda wani tafiya naira biliyan 443, amma wata shekarar daga Januwari zuwa watan shida za ta biya tiriliyan 3.6. Ina san wannan gaba ya yi yawa, ya yi yawa.
To doctor, banda Najeriya, cikin ƙasashen Afirka akwai ƙasar da ke biyan tallafin mai?
Akwai ƙasashen da ke biyan tallafin mai, kaga kamar Ghana na biya, amma ita ma dai gaskiya ta cire shi 11 ga watan 3 na wannan shekarar, ta ba da sanarwa ta 30 Mai, to kuma ta cire. Yanzu kuma ga Najeriya ta biyo baya ta ma.
Wace irin moriya ce ƴan Najeriya ke samu ga tallafin Mai?
To ƴan Najeriya na samun moriya ga tallafin Mai saboda gaskiya da ma shi tallafi ba na Mai ba kadai, na kuwan da bangaren tattalin arziki ana bada shi ne saboda ƴan ƙasa su samu walwala.
Doctor, idan aka cire tallafin Mai yana da wata illa ga ƴan ƙasa?
Eh, akwai illa amma ta gajeren lokaci. Shine kamar misalin da na bada, za a samu hawa farashi, sannan shi kanshi tattalin arzikin sai ya dan taba shi da farko, karfin darajar kuɗi zai rage da hawa farashin da za a samu.
Wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu a game da cire tallafin Mai a ƙasar nan.
Alhaji Zainab Abubakar sanin cewa Hausawan Oromo Kano Kalgamba Igbo kuma mataimakin shugaban ƙungiyar sarakunan Ojo-Ogun.
Alhaji Bello, kai mazauni wajen birnin Ibadan ne. Kuka fama da cire tallafin Mai a wannan yanki naku da yake ba cikin birni ba ne?
To, matsalar tallafin Mai duk wanda an Najeriya ba wannan ɓangare na umarta da ne shi. Wanda yake nan da mai kuɗi da talaka kowa shi da wani hannu ya ta gayyar. Wili kuwa duk kayan masarufi kowane irin kaya ne, ko na abinci ko na shago ko na kwali, farashi mai yarinka. Kowane irin kaya ne farashi mai yarinka. Sai yanzu ya zan 2000, kin da ake sayarwa 1000 yanzu ya zan 1500. A wannan gwamnati gaskiya inga tunani talakawa sun zaɓe ta ne akan samun sawata ba a kan matsawa ba. Duk abin da gwamnati ke yi ba abin da take so take yi ba abin da talakawan take so shi ya kamata gwamnati ta yi.
Alhaji Bello, masana sun ce cire tallafin yana da amfani domin zai amfani ƴan ƙasa, kuma idan aka karkata waɗannan kuɗin da aka ce aka kai su wajen ilimi, noma da hanyoyi, ya fi amfani bisa ga abarsu nan ga tallafin Mai.
Alhaji Hassan, inda an kai to lokacin da tallafin yana nan ana ce ɗan tsirarru sun cinye ya yi matalakawan Najeriya sauki bisa ga yanzu da an kace zai in faru ne. Duk abin da za a baka shi to ya yi a ce ba sai gobe.
Na na ɗalli to wanda. To ni ba abin da sai dai mabon sai Allah, tunda dai wannan dai aiki dai kan talaka yake karewa. Yanzu ka ga to waje ne dan nan shekaran da na zo nan Ibadan. Daga Kano da muna hayo mota naira 700. A wannan to naira 1014 haka na hayo mota. Kuma kan talaka yake ne ya kare. Sannan kuɗin ya jiya jiya dai kuɗin ba zai koma kullu wajen manyan zai koma sarrafa. Dan mu san amfanin shi ba.
Masana tattalin arziki suna ganin cewa cire wannan tallafin Mai zai zama alfanu ga talakan Najeriya idan aka yi hakuri.
To ai mu ba ga amfani ne ba, kaga dai na farko ba wutar nefa. Kaga a baya muna cajin waya naira 50, dan sakamakon jan talafin Mai cajin waya ya koma 150 a nan Ibadan. Abinda muke biya kenan. Kaga duk mu kan talaka abin ke karewa. Abin sai dai mu hakuri kawai, Allah ya canza mana shi alkhairi.
Sunana Temetayowa, ni ne shugaban matasa a Kenya a Jihar Oyo State. Ni nawa abun Welcome Development ne. Ni na ji dadi aka cire saboda mu miliyan a 200 da wani abu a ce iyaka mutane kiremi da ba su kai ko 10 ba su suna ci amfanin kudin. Abin da ya kamata a yi kudin a yi abin da talaka sai benefit a kai, kuma su kadan kanana mutane su ne suna ci abun. Shi ne ni gara a cire ya fi ma tunda ba abin da suna yi mamu su suna ci kudin ne suna samu karuwa da iyalinsu. Mu talakawa mai muka gina alaisa su gaban kasa Alhaji Bola Tinubu shi ma ya ji kunyan mu. Kudin da aka samu akan talabin Mai nan a yi amfanin sa da mutanen Najeriya gabaɗaya.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tuma da lafiya mun afuwa, wato rahoton Hassan Umar Tambuwal kenan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Captain din Black Stars din Ghana Andre Ayew ya yi magana yana mai kare kwallon kafar Ghana da yin watsi da korafin cewar wasannin Ghana ya yi kasa, yayin da kuma yake baiwa ligin din cikin gida goyin baya. Baicin damuwar da tarin ɗayan Ghana suke nunawa game da halin kwallo a kasar, shi Ayew ya yi imani kwarai cewar kwallon kafar Ghana na ci gaba. Saboda haka ya yi kira ga ɗayan Ghana su ci gaba da nuna soyayyar goyin baya ga wasan. Ba a yau ba, ko yaushe tun ina ƙaramin yaro ni mai sha'awa Premier League mu ne. League ne da nake sha'awa saboda tun a yaranta na yi mafarki ina wasa a Premier League din kasar, inji Ayew. Ana sa ran Inaki Williams dan wasan gaba na Ghana ya yi jinya a kasar Spaniya, kuma zai yi sai an masa aiki a samu magance raunin da dan wasan ke fama da shi cikin makonni kenan. Na dan wasan gaba na Atletico Bilbao ya janye daga tawagar ɗan wasan Ghana da za su kara da Madagascar a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka ta shekara ta 2023. Yana mai damuwa da lafiyarsa abin da ya sa hukumar kwallon kafar Ghana ta maye gurbin sa da Ransford da Yeboah. Daraitar sadarwar GFP Henry Asante Chum ya tabbatar da labarin wadda ya saba da raɗe-raɗen cewar ɗan wasan ne baya da lafiya sosai kuma yana buƙatar jinya mai ƙarfi da za ta kiyaye tsanantar nan gaba. Su dai masu koyarwan da sun samu ne su same shi tunda wasa ɗaya ne da Madagascar, amma bayan yin magana da ɗan wasan da ƙungiyarsa mun fahimci cewa lokaci da ya dace ne yanzu ya huta a kuma yi masa aiki. Access Bank ya sabunta ɗaukar nauyi da yake wa wasan ligin Ghana. Rukunin farko shahararren bankin ya fara da tallafin da yake wa ligin na Division 1 bayan nasarar shekarar farko na ƙawance. Daraktan kasuwanci a hukumar GFA Jamil Marabi ya kai ziyaran ban girma bankin ya yadda aka kammala kakan da ya ƙayatar ainin. Ya sadu da Olatunji wadda ya sadu da Managing Director bankin Olumide Olatunji wadda ya tabbatar da fadar da ɗaukar nauyin da kuma fatan ya kula ƙwararrun 'yan wasa. Muna ci gaba da zuba kuɗi cikin wasan ƙwallo musamman rukunin farko saboda shi ne kafar samar da haziƙan 'yan wasa, inji shi. Tsohuwar zakaran ƙwallon kafar Ghana Hasaf Ouk na fuskantar mawuyacin yanayi a ƙoƙarin gujewa komawa rukuni na ƙasa a ƙarshen Premier League Ghana. Kasancewa Hasaf ba ta cikin kyakkyawan hali a wasanta ta sami kanta da maki uku gaban layin waɗanda za a yi waje da su zuwa rukuni na ƙasa. Sun ta fama da shan kashi sau shida da baran-baran ɗaya da ci sau uku kacal a wasanni goma na ƙarshe. Kashin baya-bayan nan da sun kashe hannun Tamale United ya tarwasa martaban kulabin. Ana saura wasa ɗaya a gama kakan bana. Matsayin Hearts of Oak na tangal-tangal. Makoman Hearts ya dogara akan sakamakon wasansu da Brecon Chelsea. Can Jaras zai iya fidda ita ruwa, amma shan kashi zai sa su dogara akan sakamakon sauran wasanni. Kashin labarin wasannin kenan. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A yau Laraba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan aukuwar wata fashewa a madatsar ruwan Kakoka da ke kudancin Ukraine. Fiye da jihohin Amurka 12 ne aka fidawa sanarwar gargaɗi na gurɓatar iska a yau Laraba, yayin da hayaki daga wutar daji da ke ci a gabashin Canada ta ratsa ta yankin kudancin ƙasar, lamarin da ya haddasa hazo a birnin New York da sauran manyan birane a ƙasar. Jami'an lafiya a jihohi 15 da suka hada da Vermont, South Carolina da kuma Ohio da Kansas ya wato a yamma maso tsakiyar Amurka sun yi gargaɗin cewa akwai sinadaran da ke cikin iskar da ka iya gurɓata yanayi su kuma janyo matsalar numfashi ga miliyoyin mazauna yankunan. A yau Laraba ne aka yi wa Papa Roma Francis tiyatar cire ƙabar ciki, wannan da ita ce rashin lafiya ta baya-bayan nan da ta shafi babban limamin na cocin Katolika ɗan shekaru 86 wanda aka yankewa wani bangare na hanjinsa shekaru 2 da suka gabata. Fadar Vatican ta ce ba a samu wata matsala ba bayan tiyatar da aka shafe sa'o'i uku ana yi yayin da aka yi wa Papa Roman allurar barci. Ana dai sa ran Papa Roman Francis zai kasance a asibitin Gemelli na ƙasar Rome nan da kwanaki masu zuwa a wani matakin kariya don soke duk wani taron jama'a da Papa Roman zai jagoranta har zuwa ranar 18 ga wannan wata da muke ciki, a cewar Fadar Vatican. A jiya Talata haɗaɗɗiyar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama sun yi gargaɗi game da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a Iran, kuma sun ce lamarin na buƙatar matakin gaggawa da haɗin kai daga ƙasashen duniya.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Ladis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.